بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والنفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وان ديلا سبيج رمائك صلى الله عليه وسلم هذا شكرا عليما قيل عشرين لتقص الدمشق وانا قمشين درس منا ثلاثة دبيل منا عندي تعالى ابن تيمية أبيان بيكي نجوى ولي با معصوم بني ولي يلا يمسكولي كمر يديك ين دي دي بوك دشي وادي ين دي 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 سيافية واسما دي يمسكولا سا كما كسكولا سا أبنجا فرطا وادي أولوك ويجي سوى دهكا بعدين بني آخرين تشي واشي ولي دب أبن دي يمسكولا دي دي واجبي أبي hukumar duk abin da ya aikata dole ya zama daidai. To dan ya tabbatar da wannan hakika shi da yake kawo misali daga rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wadanda su ne a matakin koli a walittaka wanda duk wani musulmi na kwarai na garin musulmi gangariya original din musulmi ba ya ji a kan wannan sai bara gurbi dan jamu wanda shi ne yake ja a kan walittaka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wani musulmin karai na gari baya ja a kan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne suka tashi mafi a'ala bayan annabawa da manzanni a babin walittaka to shi ne yake kawo kuma misali da sayyidina Umar abinda ya sa ya ga sayyidina Umar saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa shaida a gurare daban-daban sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo kan ra'ayin sayyidina Umar a wasu al'amura daban-daban ubangiji ya saukar da ayoyi a gurare daban-daban wanda suke dacewa da ra'ayin sayyidina Umar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya sanya gaskiya akan harshen sayyidina Umar da zuciyarsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo shi da muhaddath wato wanda ake wa ilhama wanda ake kinsa masa daidai a zuciyarsa wanda ake zantar da zuciyarsa abin da yake daidai ya faɗa ko ya aikata to amma duk da haka wani lokaci sayyidina Umar yakan yi tuntube yakan yi maganar da take ta sabawa abin da yake daidai haka idan ya zama na sayyidina Umar shi karan kansa mai wannan matsayi wanda shi ne mutum na biyu a cikin wato martaba da falala ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina Abubakar sai shi amma duk da haka ra'ayinsa baya daukar shi cewa ra'ayi ne yanki in ya faɗe shi kawai dole ne yakan gujirar da ra'ayinsa kan alqur'ani da sunna abinda ya dace da alqur'ani da sunna ya tafi a kansa in ya saba kuma ya ajiye to a nan ne Ibn Taymiyyah yake kawo misalai domin ya tabbatar da wannan daga tarihin waɗannan bayan Allah kuma musamman tarihin sayyidina Umar wanda yake da wancan matsayi babba ba da yake wa ƙasa daga fi sahihi ta'ayin Umar bi annahu muhaddath ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi wanda Imam Muslim ya ruwaito bayyana Umar a matsayinsa na wanda ake wa ilhama ake zantar da shi fi hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma نبي شبس وانا مدعي يا تبتع شكل حديثي سيدي فأي محدث ومخاطب فرد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأمر أفضل منه دكا ولي وانا اكي ذان تروى وانا اكي وإلهاما وانا اكي ذان تتذوك يسا بذا أقدر تابوسة شكل وانا الأمة وسيدنا عمر أسمد فيك فأمر أفضل منه سيدنا عمر يا فيش ko ai zaka dauka ka bashi matsayin muhaddath wato wanda yake ake yi wa ilhamar daidai wanda yake dacewa a maganganun sa ko wane ne zaka dora akan wannan matsayi to ka tabbata sai na Umar na gaba da shi wa ma hada to amma duk da wannan matsayi na sayyidina Umar fa kana Umar radiyallahu anhu yaf'alu ma huwa alwajib alayhi duk da wannan matsayi da sayyidina Umar yake da shi sai dai ya kasance yana aikata abin da yake wajibi a kansa. Fa ya'ridu ma yaqulu lahu ala ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sai ya riƙa bijirar da abin da yake aukuwa ga zuciyarsa, abin da yake ji a zuciyarsa ko yake gani na ra'ayi, sai ya riƙa bijirar da shi ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa taraka biwafiqihi, wani lokaci ya dace da shi su zo daidai. Fa yakunu dhalika min fada'il Umar, sai wannan ya zama daga cikin falalar Umar radiyallahu anhu. Kama nazala al-Qur'an bi muwafaqatihi ghayra marra, kamar yadda al-Qur'an ya sauka da ainihin goyon bayan sayyidina Umar akan wasu abubuwa ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Wa wafaqa rabbahu ghayra marra, ya dace da hukuncin Ubangiji ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Wa taraka yuqalifu, wani lokaci kuma in ya bijira ra'ayinsa ga abin da ya zo daga manzo Allah, sai ya samu ra'ayinsa kuma ya saba. Fa yarji'u Umar an zalika, nan da nan sai Umar ya dawo daga ra'ayinsa, sai ya dawo kan abin da yake sunna. Kama raja'a yawmul Hudaybiyya, kamar yadda ya faru a ranar Hudaybiyya, ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla sulhu da Qurayshawa. Lamma kana qadra'a muharabata al-mushrikeena, yayin da shi sayyidina Umar yake gani kawai a yi yaƙi da mushrikan nan, kawai a shiga yaƙi da su, bai kamata a sassauta musu ba. Wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita shekara ta shida da sahabbansa, sun fi wajen 400 a kan za su je Umara a cikin watan Zulqa'ida, za su tafi Umara. To sun je kafin su shiga a wani wuri da ake kira Hudaybiyya. A nan suka samu labarin Qurayshawa sun ja dama a kan cewa sai dai da abu, amma ba za su bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo musu gari ba a ce ya fi ƙarfinsu. Ba za su taɓa amincewa annabi da sahabbansa su shigo su yi Umara a ce annabi sallallahu alaihi wasallam a riƙa yayatawa a ƙasashen Larabawa da sauran ƙasashen duniya, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfin Qurayshawa, yanzu gashi ma da sahabbansa su 400 sun kai ziyara Ka'aba, sun shiga kuma sun yi dawafi sun fito. Quraysh suka ce ba su yarda da wannan ba, domin a tsakansu wannan wulaƙanci ne gare su, ba za su amince masa. A lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shawara da sahabbansa, me ya kuke ganin a yi? Mudirkaki garin Makka ɗin nan, in ba ta kama a kafsa a buga a kara, ko ku a'a mu yi sulhu mu nemi abin da lalama? To a wannan lokaci sai sayyidina Umar yana cikin masu cewa kawai a buga, ba maganar a tsaya ana lalama, ba Allah ya ce za mu shiga ba, to ba wanda isa kuma ya hana mu shiga. Sayyidina Abubakar yana ce a'a, ya Rasulullah, ba ka fito yaki ba ne, ka fito ne ka yi dawafi ka girmama ɗakin Allah, saboda haka ba an fito yaki ba ne. Don haka ni a nawa ra'ayi in ji sayyidina Abubakar ba na ga cewa mu shiga yaki da mutanen nan. To anan sai sayyidina sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da ra'ayin sayyidina Abubakar, dan galibi idan aka samu in aka yi tashin shawara yakan yi da Abubakar sannan Umar, kuma galibi ya fi karkata zuwa ga ra'ayin Abubakar. Kawai ku sani asara Badr haka aka yi, yana tibi shawara Abubakar kuma ya karkata ga ra'ayin Abubakar, wanda yana nuna maka falala Abubakar sama da sa Umar. Don haka sayyidina Umar shi yana ganin bai kamata a ce za a tsaya wani lalama ba, a ce za a bi su a hankali, kawai a sa kai, in ma ta kama a yi yaƙi ne to a yi. To ba shi kaɗai ke da wannan ra'ayi ba, a cikin manyan sahabbai akwai masu wannan ra'ayi, irin su Sahal ibn Hudayr, irin su Usayd ibn Hudayr sayyid al-Aws shugaban ƙabilar Aws, irin su Sa'd ibn Mu'adh sayyid al-Khazraj, duk suna ganin cewa kawai a yi yaƙin nan kawai, amma bai kamata a ja da baya ba. Amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina Abubakar. Don haka ya yi sansani a wannan wuri na Hudaybiyya. Kafin ya shigo Hudaybiyya akwai samari da wasu suka so su kawo masa domin su ga sun jikata musulmi, kamar Khalid ibn Walid a lokacin da musulunta ba, yana daga cikin wanda ya yi jawo zuga da wasu samari a kan cewa a je a auka wa annabi sallallahu alaihi wasallama, bai sani ba shi da sahabbansa, a jigata su. wasu samarin Makka wanda suna tare da ra'ayin dattawa na cewa ba za a yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wadanda suke leƙar masa asiri, suka gaya masa ga fa'a, ga fa wani wata guga ta wasu samari dauke da makamai za su auka masa. To shi ne ya kira ya ce da sahabbansa, wane ne zai nuna mana wata hanya don mu kauce ma waɗannan? To shi ne sai wani ya ce shi ya san hanya, inda na yi shigar da su wani surkuki wani ta hanya mai wahalar tafiya, amma Annabi ya zaɓi cewa a kauce wa bugawa da waɗannan mutanen samarin ɗan zafin kai, kawai a sake hanya. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi a lokacin sahabbai sun wahala sosai, Annabi yana ta ba su haƙuri ganin yadda aka kauce wa hanya, su suna ganin kawai yaya za a yi wasu samari kawai, ka sa ko ina sai an samu irin waɗannan waɗanda ƴan gaba-gaba kawai. Amma ba ko da yaushe shugaba ya kamata ya riƙa miƙa wuya ga zafin kan masu zafi ba, yana da kawai lokaci a riƙa taka musu birki, in baka ba sai a ji ɓaraɓaɓiyar da ba daidai ba. Ba ka da salan salama ya shiga da su wata surƙuƙiya wata hanya mai wahalar gaske, suka sha wahala ya ta ba su haƙuri ya ta danna zuciyarsu, to har aka zo ne Hudaybiya gurin ruwa aka yi sansani, wanda da ƙarshe ma ruwan har ma suka shanye shi, dabbobin suka zo suka shiga wani yanayi. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu'jizarsa a lokacin, ya bayar da wato kibiyarsa, ya ce aje a jefa a rijiyar, aka jefa nan da na ruwa ya riga bulbulowa, sahabbai suka yi ta sha, aka yi ta wanka, aka yi ta ba dabbobi. To ana cikin haka ne su Qurayshawa suka turo, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani ana kiran shi Budayl ibn Warqa al-Khuza'i. Shi wannan yana daga cikin ƙabilar Khuza'a, ƙabilar Khuza'a kuma a lokacin tana da kyakkyawar fahimta da musulmi, tana da kyakkyawar fahimta da manzon Allah, duk da ba wai sun musulunta ba ne, amma dai akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da mutanen Madina, ba faɗa kuma suna girmama juna. Wanda yana nuna maka ba lalle ba dan mutum ba musulmi ba ne kuma sai an yi faɗa da shi, idan har zai girmama ku to kar a riƙa samun wato tashina ko da yaushe tsakanin wanda ba musulmi da musulmi, matuƙar dai akwai girmama juna a tsakaninsu. Don haka wannan ƙabila ta Khuza'a tana daga cikin ƙabilar da suke wato suke da kyakkyawar fahimta da musulmi da mutanen Madina. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Warqa ibn Budayl, abin da Budayl ibn Warqa da cewa ya je da Warqa ibn Budayl ya je ya gaya wa Qurayshawa cewa manzon Allah ba yake yanzu ba. Manzo Allah ya zo ne ya yi umara ya yi dawafi ya tafiyarsa, amma ba wai yaƙi bai kashi Makka ba, ba wai ya zo cinye su da yaƙi ba ne, ko ma bai musu gari. To lokacin da ya je ya gaya musu, ya nuna musu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kuke gani ba da wannan sahabban 1400 ba wai yaƙi suka zo ba, umara ta kawo shi girmama wannan ɗaki ne, kuma kun san cewa wannan ɗaki ba na wata ƙabila ba ce ita kaɗai, na duka Larabawa ne. Saboda haka bai dace ku hana wasu su zo su yi dawafi ba, tunda waɗanda ba a san shi ba ya saba wa doka ta Larabawa, ta ƙabilun Larabawa duka a lokacin. Ɗaki ba wani Qurayshawa ba ne, don haka ku bar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi dawafinsa ya tafi. To ba su dai amince ba, suna ɗari-ɗari, suna ga kamar wannan mutum tunda yana da dangantaka da Manzo sallallahu alaihi wasallam akwai kyakkyawar fahimta ta yiwu, kawai shigo-shigo ba zurfi yake musu, yana so ne ya yaudare su kawai a yi musu bazata. Babu sai ba su yarda da maganarsa ba, sai suka aika wani da ake kira Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi cewa ya je ya ƙara tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma wannan mutum ne wanda yake shi ma babba ne, dattijo ne, kuma suna ganin girmansa. Da ya gaba su yadda da maganar wancan ba, sai shi ya kaɗaɓɓa cewa ba za a je ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam a tattauna don ya ji wanda wacce manzo ya zo. To lokacin da ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa, yake gaya masa cewa Qurayshawa fa suna nan sun ja daga, in ka ce za ka shiga garin nan to babu shakka za a zubar da jini, don wasu ba za su ƙyale ba. Ya shiga nuna Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarfin Qurayshawa da dagewarsu, wannan shine yaƙin cacar baki, wato kai ƙoƙarin harbin nafsiya, kai ƙoƙari ka karya wato ma'anawiyar abokin gabanka, karya masa zuciya, ka sa masa karaya, ya nuna masa kamar Quraishawa suna nan sun ja daga kuma wannan karan ba fa za su taba yadda ba. Sannan kuma sai ya dubi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ni waɗannan da nake ganin kwashe-kwashen tare da kai, kira su Aubash. Aubash shi ne ƙabilu waɗanda suke daban-daban-daban-daban duk sun haɗu. To ka san majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba na ƙabila ɗaya ba ce, addini ne na kowa da kowa. Ƙabilu ne daban-daban duk sun haɗu kuma sun zama abu ɗaya. Su kuma Larabawa suna ganin in ba ƙabilar ka ba ba da ka je kawai ka mutu a banza. Saboda haka sai yake cewa waɗannan kwashe-kwashen da nake ganin tare da kai, ba na fidda ɗaya biyu da an kawo wata kura duk za su gudu su baka. Daga nan sai Sayyidina Abu Bakar ya ɗura masa zagi ya ce ansu bidharan lak, zagi ne wanda yake mai tsanani wanda har malamai suke cewa wannan yana nuna halaccin a ambaci al'aura idan akwai maslaha da buƙatar a yaka. Ce ansu bidharan lak shi ne sai Umar ibn Mas'ud ya dube shi ya ce wallahi banda ka taɓa yi mata alfarma a jahiliya ban biya ka ba, to da sai ka ga abin da zai faru tsakanin da kai, amma yanzu na biya ka. To kaga wanda yana nuna Sayyidina Abubakar ko a jahiliya ko a musulunci ba mai mishi bashi, ba wanda zai ce shi yana da wani abu da zai goranta wa Sayyidina Abubakar da shi. Shi ne abin da Allah ke cewa ba li ahadin inda wajen ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala. Saboda haka daga nan ya ci gaba da tattaunawa da sayyidina manzo sallallahu alaihi wasallama har yana taɓa gemun Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ɗabi'a ce ta Balarabe idan yana ɗaukan kansa ƙara sa'anka in kuna magana da taɓa gemunka to ya yarda cewa wato kai yanzu daidai da shi take. Don haka kamar yana gwara kan shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma babba ne da tijani ne da ake girma kamar yadda manzo Allah yake cikin mutanensa. To a lokacin akwai cikin samarin da aka shirya wanda suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suke gadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an zaɓi samari waɗanda suke majiya ƙarfi ɗan bana bakwai suke tsaye suna tsaron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don kada wasu su suka masa hari. To cikin waɗannan da suke tsaye akwai Mughirah bin Shu'ba, shi ko bai daɗe da musulunta ba, ya musulunta ya halarci wannan bai'atul ridwan da sauransu. To da can wato saurayi ne wanda yake fitinanne kwarai da gaske kuma mai shaye-shaye, to ka iya cewa kamar ɗan daba ne da kafin musuluntarsa. Shi kuma Urwa wato Ibnu Mas'ud wannan da aka aiko kamar babba yake a gurinsa, don ɗanɗan uwansa ne shi Mughira, ɗanɗan uwansa ne, saboda ka ga babbansa ne kenan. To yana tsaye gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riƙe ta kubinsa, yana cikin kubansa, sannan ya saka wannan hular ta mayaƙa a kansa, ya yi shigar da shi wannan ba zai iya gane shi ba, shi babban nasa ba zai iya gane cewa Mughira ba ne. Don haka lokacin da ya je yana taɓa abin nan sai wannan Mughira sai daka masa tsawa ya ce kada ka ƙara taɓa wato hannunka, ya ƙara taɓa gemun manzo sallallahu alaihi wasallam, in ba haka ba yanzu mu raba ka da hannunka. Zinna ka nemi hannunka ka rasa. Ya sa kan abin nan kan takobi shi tuɗe hannun sai ya ɗaga kai ya ce wannan kuma wane ne, kawai bai gane ko waye ba, ya yi shigar da ba zai fahimci shi ne ba. To shi ne sai yake sai aka ce masa, sai Annabi ya ce masa wannan Mughirah bin Shu'ba ne, wato ɗan abin nan ɗan ɗan'uwanka ne. Dan da ya ɗaga kai ya ce ka ga mai yaudari macin amana, ce ka janyo mana bala'i ka gudu, saboda akwai mutanen da shi Mughirah kafin musuluntarsa ya yi tafiya da su, saboda haka suna da dukiya, sai dai ya kashe sai kwashe dukiyar har na ni dama, da ya kashe sai kwashe dukiyar kuma daga baya ga kai gare musulunta. Shi ne ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya zo musulunta ne, ga kuma dukiya ta mutanen da suka kwashe musu dukiya ga ta, ma'ana ya kawo dukiyar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta. Annabi ya ce da shi musuluncin ka za mu karba, amma dukiya wannan je ka da ita ba za mu karba ba. Saboda haka shi can ya jawo ƙabila sau ta rigima, shi ne ya ce bacin amana, ka gudu da cin amana, yanzu kuma shi ne kaduro nan. To lokaci guda Ubangiji ya canza shi, haka musulunci yake canza mutane, dan lokaci ƙanƙani sai ga mutum yana kodo wannan iska sai kuma ganshi ya dawo wato babban wali ya dawo babban wali sai yasa ba a fitar da tsammani sai yasa ba a saurin yanke wa mutum hukunci da cewa dan mutane al'ibratu bil khawati ba san da zai cika ba kun dai shajin karatun hadisin mutumin da ya kashe rai 99 ya cika shi da wani mai ibada suka zama 100 amma karshe mala'iku rama ne suka daure sa kaga a ka'ida in ka kalli wato irin wannan dan ta'adda da zai kashe rai 100 ai za ka ce kai wannan ai irin yadda Bahaushe yake faɗa din nan wani ku ganshi a wutar jihar Annabi haiki ne rufe shi to wannan kuskure ne zai iya yin ya zai iya tuba ko ubangiji ya karɓi tubansa yadda dai ya koma ga Allah saboda cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wannan ɗan dabar ɗan shaye-shaye ɗan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya zama ban sahabi kuma cikin dakarun da suke gadin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ma har an amince da shi a musulunci kaga san wanda za a sa kusa da manzo Allah kuma da riga da makami babu shakka sai wanda an yarda cewa eh lalle wanda mu'mini ne na gaskiya da gaskiya yake don ba ka ba zai iya yin yaudara ya ce gare unar bakin maki da ahuta kun san ko wannan ku ci balare ba abinda ba zai iya yi ba duke su ba irin tawon bace da tsore-tsore ya cika ta to kaga har an yarda ya tsaya kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam tare da rike da makami babu shakka wanda yana nuna an amince da shi gaya ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi to a wannan lokaci ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna siyasarsa ta yadda shi ma zai yaki zukatan abokan gabansa sai ya sa musu karaya a zuciya a lokacin idan yayi kaki sabai sai tafi su shafe jikin su rika kokowa akan kakinsa da ruwan alwalarsa wanda yana shi zai sha wanda yana shi zai shafa wanda yana shi zai wanke jikinsa to shi ne lokacin da ya koma shi Urwa kaga ya da ya zo domin ya jefa wato tsoro a cikin zukatan musulmi ɗaya kenan sannan kuma ya yi ƙoƙarin sanya shakka a cikin zuciyar shugaba dangane da sojojinsa tunda yana cewa waɗannan kwashe-kwashen duk guduwa za su tafi baka kaga ƙoƙari yanzu yake ya sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata shakka dangane da sahabbansa ya riƙa jin kai an yi komai wannan ba gaskiya faɗa ba gare iya hankali ba mutanen nan kada a zo kowa ya ce shi ba ruwansa da abu to ya ga gashi ya zo ya yi wannan duk bai ci nasara ba ya ga ma wani abin da ba haka yi tsammani ba sai kuma ya kinyaci shi shi da ya koma gurin Qurayshawa wanda ya zo da ya tsoratar da Annabi sallallahu alaihi wasallam game da haduwar kan Qurayshawa da kuma jajirce wasu da dage wasu to amma yanzu gashi ya koma yana ce musu na yi yawo duniya na ga manyan sarakuna na ga sarkin Habasha na ga sarkin Rum na ga sarkin Farisa da su ne manya-manyan sarakuna da ake takama da su a duniya a lokacin wanda ba wanda ya sai jajiransu ya ce na gan su amma ban taɓa ganin mutumin da mutanen suke girma shi ba kamar yadda daga Muhammadu mutanen suna girma shi kaga yaki shi ya ci shi kuma wannan magana kaga za ta karya zuciyar su abin nan cewa kai eh lalle mutanen da za su riƙa yin wannan ba yadda za a yi su bari a taɓa mutumin sai dai gaba ɗaya in jinin su zai ƙare in zai ɗige a ƙasa saboda kaga wannan zai sa su ƙara tunanin eh lalle ba abin da Annabi ya bugiro musu din da shi na farko na a yi sulhu su karɓe shi dan da sun dage Annabi yana a yi sulhu su kuma suna ba za a yi ba to daga nan yaƙi ya fara cin su wannan shi yasa ake so in dai ana so abubuwa su tafi to dole sai an hada da irin wannan a kowane zamani musamman irin yanzu da kafofin watsa labarai suka yi yawa ka san wani lokaci wata ƙasar da kafofin watsa labarai ake cin yaƙin ake cinye ta da yaƙi tun kafin ma sojoji su fara daga makami za a yi ta yaɗa propaganda a yi ta nuna ƙarfin abokin gaba a riƙa nuna girman wato abin da ɗinsa makamanta da haɗarinsa da bala'insa to daga nan sojoji kuma zukatan sai su kare tun ba a zo yankin ba sai da suke nan su an karya musu zukata jiya suke za su yi karo da wani dutsen da ba za su iya motsa shi ba don haka ɗan ƙara kaɗan sai ya tarwata su saboda sai riga sun karaya to har yanzu kam ƙasashe suna amfani da wannan kusan yakin cacar baki din ya fi ƙarfi ma sama da yakin gaskiyar gaskiya za ka ga abin nan ƙasa wacce ba ta kakkara ta karya ba ma ta riƙa barazana ka duba Iraq lokacin da sojojin Amerika suka kai hare-hare suka kai mata hare-hare ku duba a wannan lokacin ministan harkokin yada labarai Muhammad Said Sahab ko ga ni ka cika baki ba dan komai ba dan ya samar da karfin zuciya da sojojin kasa kare gashi can ana ta kakkashe su ana jefa musu ga babai suna ta mutuwa wasu suna guduwa amma nan in yana gina da ɗan abin nan sai ce muna nan muna yanka Amerikawa akan a bakin ganuwa saboda ka ku yi hakuri kwanan nan za ku je ku gawo wakin su ba nuna gawa ko ɗaya amma sai ake muna nan muna yanka muna da yawa har saura awa ɗaya ba a ce an rusa bagada daga Saddam ya gudu yana wannan maganar saboda ka a lokacin ya birge duniya kwarai da gaske domin wannan yakin na cacar baki wani lokaci ya fi fawa saboda yakin da za a yi da makamu za ka kowace ƙasa za ta riƙa zuga kanta tana faɗar abin da ma ba ta da shi saboda kada wata ƙasa ta kawo mata hari yanzu wasu ƙasashe za su riƙa tinƙawo da cewa sun mallaki makamin nukiliya ba wajen su yi amfani da shi ba don ya zama silahun raja wato makami ne na kariya da sa tsoro da barazana to shi ne abinda Allah ya ce musulma su zama suna da shi wa idda lahum masabaqun min quwwa wa min ribaq al-khayl turhibuna bihi adu wallahi wa adu ba wai dan ku je ku ta kakkashe su ba a dan ku je ku tsoro a zuciyarsu ya zama da kuna da karfin da ba za su iya matsuwa da murku wallahi su yake ku to wannan shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan abin da ya nuna na wannan siyasar kaga ba halin sa bane ya tato ba sahabban sa ya wu ko yana kaki yana tofa musu suna sha ba a ɗabi'a ta bace ba za ka taɓa jin inda annabi ya yi wannan ba in ba a wannan gurin ba wanda wasu suka ɗauka wani abu ne na birgewa su ta tofa a ɗalibansu almajiransu ya wu wasu su shehinai ne annabi bai taɓa yin wannan ba in ba a wannan gurin ba shi ma saboda wannan abin da ya ji mutumin ne yana faɗa cewa waɗannan duk kirkice ne za su gudu su Makka to ba za a nuna masa irin ɗa'ar da suke yi masa to kuma tun daga wannan lokacin ba ce annabi ya zo ya ci gaba da yin wannan ba ya ci gaba da kaki yana tofa mutane bare har kai ma ka ce kai ma za ka dasa kanka a wannan matsayi kana kaki kana ta tofa mutane saboda haka duk wanda zai rika tofa mutane kaki a kalama wanda zuwa ba ka karanta kai ma ka tofa mutane magana ka kai ki Allah ka so ba a kan ne to idan kuskure ya yi ya je ya tofar kuma ya same ka to kuma na ya kamata a yi barka kuri to daga nan suka ga cewa to ba za su tura wanda zai je tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tura wani mutum da farko ana kira shi Mukris domin ya je ya tattauna annabi da ya gan shi ya ce wannan mutum fajiri ne ana haka kuma sai ga Suhail ibn Amr Suhail ibn Amr mutum ne babba shi ma ana girmama shi annabi na gan shi sai ya ce subhanallahu amr ubangiji yanzu ya sauƙaƙe al'amarin nan tunda wannan fajirin ba shi zai ci gaba da jagorancin tattaunawar ba Suhail ibn Amr ya zo bayan sun tattauna manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce to sai a rubuta ka'idojin da za a gina sulhu akan su to nan ne fa aka fara tun daga farko wanda ka'ida ta sulhu dole ne a fara da abin da ko a fara da muqaddima da kowa ya da ita wannan shine doka ta yarjejeniya ma ta duniya idan za a yi yarjejeniya ta duniya tsakanin bangarori biyu masu ja'in ja to in za a rubuta muqaddimar yarjejeniya dole ta kunshi abubuwan da kowa ya amince da su da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a rubuta bismikallahumma sai da alishi ne mai rubutun bismikallahumma ghafuwan bismillahir rahmanir rahim sai fa ya ce dakata ba za a rubuta bismillahir rahmanir rahim dan mu san waye ar-rahman ba sai da a rubuta bismikallahumma to da wannan aqida ce ta Qurayshawa sun ba su san wannan sunan ba wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu man ar-rahman ana usjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura sai sa Allah ya nuna ar-rahman da Allah da sunayen Allah ne qul huwallahu ahad ar-rahman ayyan ma tad'u wa lahu al-asma'ul asma'ul husna sai ce shi sai dai a rubuta bismikallahumma annabi ya ce a rubuta sai da Ali ya rubuta annabi ya ce to ka rubuta hadha ba salaha bihi محمد هذا ما قاله به رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا سيجاء داكتا شيء بيجاء ربط رسول الله با جائبا دامن يدكي رسول الله لما لا يكيكا لما لا يكيكا لما لا يكيكا أي منا رجيما لكي أكام بيجاء رسول الله بني سيئا نبي شبوجي سيئنا ليش عاشي بذي قولي شيء بذي جساعة سيئ قولي annabi ya kama ya goge ya rubuta sunansa Muhammad ibn Abdullah tunda shi ce ai rubuta Muhammad ibn Abdullah to duk dai anan ana rubuta abinda kowane bangare ya ittifaki kuma kaga a cikin abubuwan da annabi ya amince a rubuta babu wani abu da zai cutar da musulmi ko ya cutar da musulunci musulmi da ban sun san bismillahumma da bismillahirrahmanirrahim duk dai abu ɗaya yake nuna ba duk sunan Allah ne Allahumma sunan Allah ne الرحمن الرحيم سنن الله سورا كدن بي يدى أدبو تأرامان رحيم أرمو تبسمك الله وعطو تبس المبا إن النبي يدعي أنن تقوم مالي يوم شوا شوكو أنوك شن النبي يافسن أي سن بيسن أبن لدي كاو لجمع كاو فتح مصمم أود اللوك شن أرد أنقم شرن كاو يتاقو تاقوانا ومن نايك ممكن ستنا دفاعي أقول بشن أيك سيدنا عثمان دسوره kaga a lokacin an yi bai'a an yi mubaya'a kan cewa kawai indai aka tabbatar da cewa sayyidina Usman ya mutu a aikin da manzo Allah ya masa to kawai ayyuki zaka kowa yanzu ya shirya kawai yaki yake jira dan haka dan abu kadan in ya kawo matsala a cikin wannan yayin to yaki ne zai barki to shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama duk abin da zai zama rahama shi ya ba wa karfi a kansa in kaga an yaki to babu kawai makawa sai an yakin ne saboda haka sai yace a rubuta ya karba da hannunsa ya rubuta Muhammadur Rasulullah sannan Muhammadur Rasulullah da wa abuwan Muhammad ibn Abdullah da Rasulullah duk abu ɗaya ne dan ka goge Rasulullah an sa Muhammad ibn Abdullah ai ba zai tashi shi daga matsayin sa na Rasulullah ba yana nan ya Rasulullah kamar yadda in ka goge Ar-Rahmanur Rahim ka rubuta Allahumma ba zai tashi shi daga matsayin sa na Ar-Rahmanur Rahim ba saboda wannan ba zai tafi kowa ba dan haka bai kamata a fasa wannan sulhu ba saboda wannan aka kyale shi sannan yake to abu na biyu aka rubuta abu na uku aka rubuta cewa tsakanin musulmi da kafirai a da Qurayshawa babu yaki na tsawon shekara 10 a aje yaki a dakatar da yaki har tsawon shekara 10 sannan abu na uku dukkan wani wanda yake so ya kulla kawance da Qurayshawa yana da damar kulla kawance da Qurayshawa wanda yake so kulla kawance da mutanen Madina musulmi yana da wannan damar cikin kabilun Larabawa nan take Khuza'a suka ce to muna tare da manzon Allah Banu Bakr suka ce ko muna tare da Qurayshawa sannan abu na gaba dukkan wani wanda yake ba Qurayshi ne daga Makka ya taso ya gudu Madina cikin musulmi to a mayar da shi dukkan wani daga Madina cikin musulmi ya gudu ya koma cikin Qurayshawa to su rike shi kasu da shi annabi ce da rubuta to aka yi yarjejeniya irin wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga Makka a wannan shekarar ba dole ya kura ba zai shiga Makka ba sai ne gari ya dawo amma wannan shekarar ya janye magana shiga Makka saboda Larabawa an riga an yada musu ya Qurayshawa sun hana annabi shiga Makka yanzu suka riya shiga to kidan ya fi karfin su to su ba su yadda su fadi ba nan ma annabi ya yadda sannan suka ce in yazo zai shiga ba zai shiga da wani makami ba sai makamin da matafi yake rikewa a bisa ga al'ada a zamanin shine takobi a kubansa amma ba zai shiga da wasu manyan makamai ba na yaki nan ma annabi ya yadda to a lokacin ana wannan sulhun ana faɗa irin waɗannan sharuɗa wasu daga cikin musulmi suna ji kamar ana tsira in kara musu wuka a jikinsu kawai dai suna ji amma ba yadda su kai ba to kuma ana cikin haka sai ga ɗan shi Suhail shi wanda ake tattauna da shi musulmi ne ya musulunta amma ubansa ya daure shi yana ta gara masa azaba ya hana shi ya gudu ya dawo cikin dan uwansa musulmi
sai ga shi ya samu ya kullu ya rugo ya nufo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fadi gaban manzo Allah sunan annabi ya rasul a cece ni dan da nan uban sai dai chocolate sai ya shake shi ya jawo shi yace to ya rasul anan ya Muhammad anan zaka fara tabbatar da gaskiyarka wato ga zakaran gajin dafi anan ne za mu fahimci gaskiyar wannan abin da muka zaka amana ko ba zaka kariya shi ko wanda yaro yana kuka sabai jikinsa ya yi sanyi ga mutum musulmi ciki a zo cikinmu wasu na ganin tunda ba a gama sa hannu ba ya kamata shi kada ya shiga cikin sharadin tawada ba ta bushe ba annabi ya ce ya haƙuri ya haƙuri ba zai iya karya alƙawari ba amma ya sani ubangiji zai samu masa mafita kaga ya masa bishara haka ubansa ya shaƙe shi yana duka ya ja shi musulmi suna gani to dama annabi ya kwantar masa da hankali ya ce ya lallashe shi kuma ya ce zai ba shi mafita shekara ɗaya suka bayan shekara ɗaya suka samu shi da wasu samari suka ɓalle suka gudu ba za su tafi madina ba don sun je ma manzo Allah ba zai karɓe su ba tunda akwai wannan yarjejeniya saboda haka sai suka yi sansani a jeji suka kafa wata ƙwarya-ƙwaryar jaba amma ta musulmi samari waɗanda da su da su Abu Basir wanda suka ɓallo daga wajen Qurayshawa ko ba su iya shigowa madina ba annabi yana da yarjejeniya da Qurayshawa ba zai iya karyawa ya karɓe su ba saboda haka sai suka tsaya a jeji a kan hanya duk wani bakwai shi iya zo da kaya su bige shi kwace kaya haka suka ta yi to kaga anan dai ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam zo madina ba bare a ce ya kai alƙawari sun suna iya sai su kama wannan su ta shafa to a wannan lokaci ne sai na Umar ana wannan sulhu suna jin irin sharuɗan da ake zanowa suka ji kai akwai zalunci a sharuɗan kuma su suna ganin sama ciki musamman ma Allah ya musu alƙawari da darku lana al-masjid al-harama insha Allah amin muhallidin al-usbu muqassirin suna jin Allah ya ce za su shiga makka kuma yanzu Quraysha suke ba za su shiga ba kuma za Allah ya ce ba za su shiga ba a wannan lokacin ne sayyidina Umar ya ta kai goro da kai mai shi yana ganin abin nan akwai zalunci a ciki to shine nan dole sai mai yake kawo mana abin da ya faru domin ya nuna yadda sayyidina Umar ya karkata zuwa ga wani ra'ayi amma sabanin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zartar karshe shi da kansa ya gane kuskurensa duk da cewa muhaddath ne a wasu guraren yana faɗa ya dace to amma anan bai dace ba shi ne yake cewa wal hadithu ma'rufun fil bukhari hadisin sananne ne yana cikin bukhari wa ghairihi da wani bukhari fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad i'tamara sanata 60 min al hijra annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umara shekara ta 6 bayan hijira wa ba'u muslimuna nahu 1400 tare da shi akwai musulmi kwatan kwashin 1400 wa hum alladhina bay'u tahta ash-shajara sunan da suke bay'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiya lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai kara tura wani manzo yaje ga Qurayshawa shi fa ba fa yake zo ba kwantar da hankalinsu Umara kawai zai iya fita bacin ne da zai da yake aka ce za a tura sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi a'a ni ka a tura ni saboda ni ba ni da ƴan uwan da za su kare ni yanzu a Makka wato ba ni da dangi dangantaka ta Banu Ali masu ƙarfin da za su iya tsaya mun ba wanda zai taɓa ya ce amma in ka ce in je zan je in kuma kana so in gaya maka wani mutumin da yake da fawa yake da jama'a yake da kabila mai karfi wanda za ta tsaya mata sai in gaya maka shi yake wa yake Usman har yanzu kabila suna da karfi akwai manya manya su Abu Sufyan duk suna nan su Safwan ibn Umayya duk suna nan duk kabilar ta ce suna da karfi su Abdan ibn Sa'id ibn al-As duk suna nan saboda ka tura shi shi yana da waɗanda ana ganin su za a yi kaba shi ba a lokacin sayyidina Usman ya tafi dan yake ga Qurayshawa fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ya kasu bane sai hakuri su bashi yazo Umara zai ya tafi ba zama ya guri ba ba kwace kasar yazo yayi ba a wannan lokacin Abar ibn Sa'id ibn al-As ya bashi abin nan kariya har ma yace ka sauka daga kan abun hawanka ka haunawa shi ya dauki shi ga zagayawa da shi gurin manyan dattawa na Banu Umayya dan ya ba su wannan wato garanti din cewa manzo Allah su amince to amma duk gaba ɗaya suka ce ba su yarda ba to yan kwanakin da yayi a Makka bai fito ba sai aka riga yaya ta cewa ai an kashe Usman shi ko a wancan lokacin har ta yi ma aka yi masa cewa shi ne da Ka'aba na in zai dawa din yayi ya ce manzo Allah bai dawa mun ba zai yi ba ba zai yi ba in wannan sai ce barani ne tun da dai wallahi irin ɗaliban mu ne marasa tarbiya za a samu wanda zai ce wallahi ni dai tun da na samu na shigo ka ayi duka babu ya ce tun da manzo Allah bai shigo ba to shi ba zai yi ba to wannan ɗan kwanakin da ya ɗauka yana ta tattaunawa da su sai aka yayata cewa ai an kashe Sayyidina Usman kasan duk inda abu wuri haka yake a tarnike da wasu fitintunu an fiya jita-jita to a wannan lokaci labari ya zo wurin musulmi shi da annabi ya kira su aka yi caffa aka yi caffa a kan cewa za a yi yaƙi duk suka yi caffa a kan haƙuri da mutuwa za su jure sannan sun yarda su mutu wani tsoho ne ana kira shi Aljabir bin Qais shi kaɗai ne ana yi wani munafiki yana can gindin itaciya a zaune izuwa shi kaɗai amma duk mutanen da ke wurin nan sai da suke baya shi ko daman an san wani dattijo ne munafiki ba sai bai kashi cikin su ba to in ban da shi babu wanda bai yi ba yana kan wani jan raƙuminsa a yau ce duk kowa zai shiga aljanna amma ban da bai jan raƙumi to a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu bishara duk da aljanna duk ya musu bishara da aljanna ba wani wanda zai shiga la afwan lan yadkhul an-nar ahad bay'a tahta shajar ba wani da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bay'a caffa a karkashin wannan bishiya da zai shiga wuta kuma ubangiji ya saukar da aya ibn ya yarda da su lalle zai bayu wa laka tahta shajara inna ma yubayu Allah لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سولاك أبيج يتشي يا يهدرس كما يا سن أبن ديك تشكي زوج يسو جسكياني شيني فعلم ما في قلوبهم يا سن لجسكي سكي باب منافك تشكي منافكين يأتي مبايع وانزل السكينه عليه وسكر مت ده مسوا وايمانه شيء قال كرفي با ساجو متى شكا دغره ده الامر النبي صلى الله عليه وسلم ده مسلمي واتابه ان فتح قريبا يا مسكي ساكمكو ده وني فتحي ده كركسا شيني خيبر دان باين ده شكرا تبا كوي سكا سامو يا غنيمه خيبر باين سن برنا شكرا تشيده قرشه شكرا تشيده شكرا تبا كوي to kaga waɗannan duk da suke waɗannan suke wannan guri akwai muhajiruna wanda za su kai mutum 800 sannan akwai ansar sannan akwai sauran wasu ƙabilu wanda suke gefen Madina wanda suka fito tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya to a ciki akwai sun tsere su a gajera ta Shu'ba amma yanzu shi za ka ji ɗan Shi'a suna gani suna jifan su cewa mazinaci ne kaza ne kaza ne wato in ka ji irin baƙin zagi da suke masa abin zai baka mamaki da Allah shi ya yarda da su yana ciki da shi aka yi wannan sulhu da biya annabi ya yi alkawari cewa duk wanda aka yi wannan sulhu da shi aka yi wannan mubaya'a da shi to ba zai shiga wuta ba amma wannan saboda lalacewa addininsa shi ne ya zagi waɗannan mutane mutumin da annabi ya amince ya tsaya kansa yana gadinsa kuma yanzu shi ya karɓa zagi wanda yake zagin ɗan ka duba ka gashi da yawa musulunci ka duba a wannan lokaci ba Abu Kurdike yake, komai zai iya faruwa. In Quraishawa suka yi kuka kura suka fito, komai zai iya faruwa. Amma tsaye suke, ba abin da ya girgiza su, ba abin da ya tsorata su. Sai mutum wanda a tarihi tun daga haihuwarsa har zuwa wani lokacin da yake yi wani babatu, in ka bincika ba abin da ya yi wa musulunci, ubansa da uwarsa ma bai wani abu ba. Wanda yake ne shi yasa ga dukkan wani sahabi da suka sa a gaba suna zagi, sai ka samu yana da wata wato wata falala da wata yadun rasika, kadamun rasika a cikin musulunci, za ka ga suna zagi shi saboda kawai wani abu na son zuciya. To shi ne Ibn Taymiyyah ya ce wahumul ladina bay'u tahta shajara وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم. وما النبي صلى الله عليه وسلم يسره للمشركين بايا مراجعة وتتوداوة لتودان مكانا سنسو على أن يلجأ في ذلك الأرض بس شوى يقوم أولا شكرا ويعتبر من العام القادم شكرا تدبوزه أمرا أما أولا يأكلا وشرط له كما تزم وشرطوا له شروطا لما شيء شرطا ونوسوني وشرطا تاوى وشرطوا له شروطا فيها نوع غضابة على المسلمين في الظاهر سوك شرطا تاوى وشرطا وان أظاهري أقول توايا وتو مذالين في قصو مسلمين أظاهري فشرط ذلك على كثير من المسلمين وانا يوى مسلمين لداما نوي وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة أما ألا دمان جنسا سوسك في السني سوسك سوسك في ونور طريوة وجنسان أبن ديكي أموان لأن مصلحة وكان أمر في من كره ذلك سيدنا أمر إلا أموان ديكي وأن أبو أذوك يسا بوجد أن أبو حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كي يناتي ومنذ صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ألسنا على الحق وعدونا على الباطل أشيبا أكن جستيا بك بني ما يأمو كمسنا أكن قريا وبا موبا أكن جستيا بك ما يأمو أكن قريا سكبا قال ولا من ذا الله حكني أكن جستيا بك سوكما أكن قريا سكبا قال أفليس قتلانا في الجنة وقتلاه في النار أشيب ودن ذا أكشي تكيب مع الجنة لا ستفرسوك ودن ذا أكشي تكيب مع الجنة لا ستفرسوك قال بلا من ذا الله تهكني هو ذا أكشي تكيب مع الجنة ودن ذا أكشي تكيب سويتا قال فعلا ما نعطي الدنيا في ديننا تدن ذا ملك يدى دولا قنش ذا ملك يدى أنا أولا قنتام دنجا دينه وكوينا ذلك إذا أرمنا دولا داما da wannan matsayi mu ne masu gaskiya mu ne yan aljanna dan me zamu bari wasu na wulakanta mu. Fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi inni rasulullah ni manzon Allah ne wa huwa nasiri kuma Allah shi ne mai taimaka mu wa lastu asi kuma zan saba masa ba. Kaga wannan yana nuna cewa ubangiji ne nuna masa cewa hakan shi ne daidai ya yi sulhu da su Allah bai saba ubangiji ba. A yadda ruwa yake kafin ya je ga manzo Allah sai da ya je ga sayyidina Abubakar. Ya ga wa sayyidina Abubakar wai ba akan gaskiya kake ba. Sai kan ashe kaza kaza bai ga mata ce haka ne. Sai Allah mu rika da wulakanci. Sayyidina Abubakar ya ce da shi kalibin tida a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In zabgarzahu kalibin ci mata biyayya. To ka sa kafa ka inda yasa. Shi ne ilzin garza ka sa kafarka inda ya sa shi ne koma ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam sai ke gaya masa wani manzo Allah ya gaya masa ya ce to Allah zai taimaka mu shi ne ni manzansa ne shi zai taimaka mu kuma zan saba masa ba sun baka afalam ta kuntu hadithuna anna la'ti albayta wa rabuhu bi shi rasulullah ba kada kake gaya mana ba za mu zo dawa za mu zo dakin Allah mu yi dawa qala bala ce ni nake gaya muku wanda za ku zo qala a qultu laka annaka ta'tihi al'am amma na ga maka nace sai a wannan shekaran tunda da nace za ku za ku amma ai ban ce da kai ba a wannan shekaran za ku qala nace baka gaya mana haka ba qala innaka atihi wa mutawwiqun bihi ke za ka zo kuma za ka yi dawa sai ka zo kuma sai ka yi dawa فذهب عمر الى ابي بكر رضي الله عنهما يجي غورن ابو بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجا يا مس ايرن ابنده من الله صلى الله عليه وسلم يجا يا مس ورد عليه ابو بكر يا جا ابو بكر ايه يدي جا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم شنو دي دي با قال النبي با يجا يا مس يجا ابو بكر ايه يدي جا من الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه ابو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم فانا ابو بكر يا باشا انسى الى وجه النبي يا باشا ولم يكن ابو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر يجي انسى ده من الله يا باشا اما كما غشينا سن داجي فكان ابو بكر رضي الله عنه اكمل موافقه لله وللنبي صلى الله عليه وسلم من عمر سيدنا ابو بكر يا ابو موافقه ده الله ده من سما ده عمر وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك لغبا عمر شي ده كانسا يي تراجعي يداو ده wannan ra'ayi وقال فعلت لذلك اعمالا to bayan wannan abu ya faru dai ta ayyuka na ibada to zai in kankari abin da nayi to bayan wannan abu ya faru dai ta ayyuka na ibada to zai in kankari abin da nayi a wancan lokaci wato kaga haka sahabbai suke shi yasa Suhail abin nan Sa'd ibn Hudayy a lokacin Siffin yakin Siffin yake kiran al'umma ta musulmi lokacin ana fada tsakanin mutanen Sham da mutanen Iraki yake cewa musulmi ku tuhumi ra'ayinku domin na gan mu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mun ce mun dage akan ra'ayi da mun halaka ga buga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake cewa amma ra'ayin mu ya ga ya manona bare yanzu da babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin am shaka kan mu dage akan ra'ayin kowa ya rika ganin ra'ayinsa shine daidai kowa ya rika tuhumar ra'ayinsa haka Suhail ibn Hudayy ya rika Sa'd ibn Hudayy ya rika gayawa musulmi a lokacin yaƙi Siffin yace na ga mu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan irin mu halaka ku duba bayan an gama sulhun ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kowa ya rika abun ra'ayinsa ya aski ya fito ya musu suka daga kai suka kalle suka saurari abin da ya faɗa ba wanda ya motsa daga inda yake magalla koma ga Ummu Salama ran shi a baki tace ya na gangaranka a baki har sai tace na umarci sahabbai na da su yanka abin hade su aski amma sun ki mun da ina jin tsoron Allah ya yi shi da su ko ya jarrabe su tace ya Rasulullah abin da zaka kai ka je kai aski sannan kai yanka a gaban su yana zuwa yayin yan kai kirawan zabi ya aski ya masa aski suna ganin haka suka fara kokowa wajen su ma su kaga wannan ita ce tarbiya bil qudwa wato kai ba da tarbiya ta aikace lokacin da ya gaya musu wancan magana suna ga kamar in suka dan jima ko zai zo ci abun muhayyi an canza amma duk da haka kamata shi musamman ma har sau uku ya faɗa sau uku yana faɗa kaga wannan ya nuna cewa ubarni ne na wajibi talle da zai sa shi abu amma a lokacin ra'ayinsu suna ganin kai an yafi mun kan nan ba za a shiga ba to ai zuwa su dare to suna ganin ya zo ya cire ihramin sa ya yanka ya yi aski kaga magana shiga maka kuma ita kai shi an yi tahalluli to wannan yake nuna maka cewa duk wani wanda yake babba duk matsayinsa zai iya kuskure wani lokaci amma abinda za ka lura shi ne ya dawo daga kan kuskuren ko ya dage a kan kuskuren bayan ya gane yana kuskure kaga Sayyidina Ali tun a wajen rubutu annabi shi goge wanda ba umarni ba ne umarni ne a ka'ida ta musulunci wajibi ya bi umarnin amma Yitrus ya kasa gogewa bai bi wannan umarnin ba saboda a wannan lokacin kowa zuciyar sa a bace take annabi ya goge da kansa ya rubuta da kansa yanda annabi ummiye ne to amma dan mutum ya iya rubuta suna ba ya fada shi daga ummiya akwai rigima tsakanin malamai akan annabi ya iya rubuta sunansa ko bai iya ba to wannan yana nuna cewa annabi yana rubuta sunansa amma wannan ba zai dan kawai mutum yanzu ya iya rubuta sunansa da boko ba ka ce in baka kira wannan ba zai iya komai ba ba ka ce wannan ya iya rubutu da karatu ba kawai dan ya yi sansu abu ne kullum ana rubuta shi khatimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake rubuta a cikin Muhammadu Rasulullah saboda ka ga yana da rubutun shi ko da yaushe ka ce ko kai ne duk dakikancin da kana ganin abu kullum a gaban ka ce ba zai iya sansu duk dakikancin ka zaka rubuta bare ba aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ka wannan ba zai fitta shi daga ummiya yana nan ummiyinsa cewa fa kataba fa amara duk wannan bai taso ba a wasar wayar fa kata bi yadi kaga duk wani tawili anan ba zai shiga ba yasa albaji ya dage a lokacin sa cewa annabi shi yayi da wannan har ma wasu ɗan zafin kai suke da wasu kafata shi san ko ina ana samun irin wannan cewa wai yana so ya karyata Allah ya karyata alqur'ani to an yi wannan a baya wannan rigingimu to saboda haka kowa a lokacin a harzike yake sai da Ali ya ce shi ba zai yi ba yayi ki annabi ya abin nan sai da Umar ya zo yana ta kai goro kai mari ya je ne ya je ne yana tarar akan cewa ya za a yi mana haka ya za a yi mana haka kaga wannan jihar bai kamata yi ta ba amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne mai hikima shugaba ne wanda sai dai a kokoye shi wajen iya zartabiyar da abin nan in yanzu ne wani shugaba ya ce ga wani ya daga tsayawa yana tattaura ya za ba kai kace ba annabi yana da hakuri kaga ya rika yi masa tambayoyi ba ka ce mana kaza ba yace eh ba ka ce mana kaza ba yace eh amma ai kaza da nace kaza ga abin da nake nufi dan ya gamsar da shi wannan shine ake kira opposition ko wajen harkar mulki kada shugaba ya ce kawai shi in yace kaza ba zai saurari kuma wani ra'ayi da ya saba nashi illa iyaka kawai kowa zai gabatar da ra'ayinsa ya gabatar cikin girmamawa da mutuntawa ba cikin cin zarafi da ainihin abinnan wulakantawa ba da cin fuska da karabi irin yadda ake yanzu shi ai dan adawa ne saboda ka ko ruwa ka fada sai ci ka tare kura duk wani abu komai kin kansa sai a fito a bata shi saboda wai adawa ake kuma an tashi ba za a fade shi da siga da take mutun take nuna mutuntawa ba sai a fade shi da wata siga wace za ka ji kai da kaji ka san cewa wannan abu kullalle a zuciyarsa wannan ba abin da kuma za ka yi ka birge shi to wannan ba shi ne irin yadda annabi ya zauna da sahabbansa ba yana yana zama ya shawara da su ya ce ga wani abu su kuma su faɗi ra'ayi daga baya ya nuna musu abin da yake faɗa da shi ne daidai kuma su dawo su bi to haka ya kamata shugaba ya kasance to kaga dukkaninsu daga ƙarshe sun fahimci kuskurensu sun gane cewa na annabi shi ne daidai ga su sahabbai ne to akwai kuma wani wali ne da zai ce shi ba zai kuskure ba kuma wannan ba da kasa ba ce takarar su domin kamar yadda Ibn Taymiyya yake faɗa a gurare daban-daban alai itibaru fil fada'il bi kamali nihayati la bi nafsi al bidaya a harkar falala ko daraja ko daukaka ta mutum ana da akari ne da yadda ƙarshen sa ya zama kamala ba da yadda farkon sa ya zama na ƙasa ba wato mutum ne da ga yadda yake ba mutumin kirki ba mutumin banza kuma daga baya sai zo zama kamili cikakken mutum to kada ka rika duba ƙarshen farkon ka rika duba ƙarshen sa a nan ne zaka tabbatar masa da falalar da yake da ita kar ka duba da kasar da yake da ita a farko sauraka sahabbai dan sun bauta wa gumaka dan sun abin nan sun yi sujjada ga gumaka dan sun abin nan kashe rai bi gairi haƙƙin ko sun yi zina ko sun sha giya ko sun yi waye daga ba suka musulunta suka samu falala irin wannan to bai kamata karkacewa ai a jahiliya ma yayi kaza ba a faɗar haka wani lokaci wani laifin ba wani zunubin sai ya fi wata ɗa'ar ma a gurin Allah wani zunubin ya fi wata ɗa'ar a gurin Allah domin suna cewa dukkan azzambun ladhi yaqubuhu at-tauba wal inkisar khairun min at-ta'ati allati yaqubuha al-i'jab kai zunubin da karshe zai haifar maka da mutuwar wato karayar zuciya da kaskantar da kai da tuba zuwa ga Allah da rusunawa ubangiji saboda wannan zunubin da kai ka tuba ka dawo ka rugubi umarnin Allah wannan ya fi alkhairi sama da kai wata da'ar da za ta haifar maka da jiji da kai ka riƙa jin cewa kai fa kayi kaza karshe duka ɓata aikinka wani zai kama ka da wani ka duba annabi Adam alayhi salam wani zai ke gaya mana ya hana shi cin itaciya ya ci daga bayan yi duba ala rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin fa'asa adamu rabbahu fagawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada ka duba ijtibai zaɓin ubangiji sai ya zo bayan zunubi ya ci ya saɓa ya karkace daga nan ubangiji kuma da ya zaɓe shi thumma ijtabahu ka duba ijtibai sai ya zo ba'da al-ma'siya saboda a lokacin ya dawo ya tuba ya miƙa ya rasu ya koma ga Allah to an samu wannan cikin annabawa ma ga annabi Yunus wa zannuna idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wanda ya rage masa matsayi ubangiji karba masa ya fastajabna lahu haka nan annabi Musa alayhi salam lokacin da ya naushi ba Isra'ila ya kashe bai bakin da ya kashe shi fa kaza hu Musa fa qada alayhi al-waqf fi an-nawsh ad-darbat al-qadiya irin bugu dalin da mutun yayi mai kasa fa qada alayhi sai zama da shi qala hadha min amal ash-shaytan innahu aduwwun mubin to wannan aikin shaytan ne to shi bai yi kashe shi ba ya dai so ya kare shi daga wannan ya kare zalincin sa daga wannan sannan daga ba annabi Musa ne ana rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li fa ghafara la annahu huwal ghafurur rahim sai ubangiji na zalunci kaina ka gafarta mu sai ka dawo ka duba bayan ku ga zaka duba karshe zaka duba shine al-i'tibaru fil fada'il bi kamal an-nihaya la bi naqsi al-bidaya baka waɗannan sahabbai in ka tsaya ka dubi kamalarsu to ba za ka ce ai da sun yi abu kaza ba ko sun yi abu kaza ko sun yi abu kaza nan ne kuke rikici da waɗanda suke zagin sahabbai sai a ce ai ya taɓa yin kaza ai ya taɓa yin kaza a ce ai shi Aliyu karramallahu wajhahu ne saboda bai taɓa sujjada ga gunki ba amma sauran duk sun yi sujjada ga gunki to sun yi sujjada da gunki Allah ya yafe musu ba za ka zo ka soke su da wannan ko ka ce su Allah ba zai karrama fuskarsu ba dan me shi yasa wannan shi'ar ne na shi'a ka ware wani karkace wasu yi karramallahu sauran kuma ka kyale sun za ka ce karramallahu ka ce karramallahu wajen Abi Bakar karramallahu wajen Umar karramallahu ka faɗa duka ko ka bari duka kawai ka ce radiyallahu anhu amma in ka ware ɗaya to kamar kana shagube ne da sauran ka zo Ali ka ce karramallahu wajen to sauran fa ka ki faɗa an tabbai ka ce ai su sun yi sujjada ga gunki to laifin ne yake bin su har yanzu musuluncin bai warware musu ba bai shafe musu abinda suka yi na baya ba wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sannan muna da sahabban da su basu ma san jahiliyar ba su basu ma halarci jahiliyar ba to su kuma karrama mai zaka ce su basu ma halarci jahiliyar ba kwata-kwata ba su a musuluncin tsundum irin su Abdullahi bin Zubair a musuluncin tsundum aka haife su amma ba mu ji su ba a ce masu karrama Allah kaga anan akwai wani abu a ƙasa
yana nawa ya shaguɗe kuke da wasu. Saboda haka wannan misali da Ibn Taymiyya yake bayarwa na Sayyidina Umar dan a fahimci cewa duk wani takar mutum ba zai gushi yana naƙisi ba, wani lokaci zai iya kuskure. Sai dai ana duba kamalar ƙarshensa ne da nan ake masa hukunci. To ya kawo misalai bayan waɗannan guda biyu, lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da lokacin kuma da lokacin da ya rasu da kuma lokacin da wasu suka yi rinda suka hana wasu suka ce ba za su bada zakka ba, ko suka ce ba za su bada zakka ba, wanda za mu warware waɗannan misalai insha Allah a darasinmu na gaba. Na ga lokaci ya wuce, da fatan abinda muka faɗa ne dai Allah ya ansa mana, abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما سدوغور وسيكا أن الله سيها قولي لن أردو كلا تدوغور وسيكا كنت كي تتنبيع كوي أما سيكا بعد الأباري دوغور الجدد لا بارك أنا إشاري شوائع تنبيع بالا ميما قين كذا أما سيكا بعد بالوك شند من قائم تبي إنا كلا تدوغور. Wannan yana cewa hadisin kaban nabiy sallallahu alaihi wasallam bishufati fi kulli ma lam yuqsam fa idha waqa'at al hudud was surifat al turuq fala shufa. Wa fi riwaya al shufati fi kulli shirkin fi ardin aw rab'in aw ha'itin la yasluk. Wannan hadisi ne na shufa shi ne duk lokacin da wani abu ya haɗa ka da wato kuke da wani abu tare da wani, wato yana da rabi kamar fili ko gida ko gona, yana da rabi kana da rabi. To a ƙa'ida kada ka je ka nemo wani wanda za ka ce ya zo ya saya, shi ya kamata ka fara ta baya shi wato sayin wannan guri. A ƙa'idar musulunci shi ke da shufa'a. Inda ba za ka yi ciniki da wani, aƙalla iya rushe ciniki, saboda haƙƙin na shi wannan ne abokin tarayyarka a cikin wannan gona ko filin ko gidan. Sai in ji dan shi ya ce bana buƙata je ka nemo mai saya, to a lokacin kana da damar ka kawo, amma shi ke da haƙƙin. To duk abin da ba a raba shi ba, to wanda yake tarayya a cikin abin yana da shufa. To abin da ba a tsaga hanya ba, aka fitar da iyaka, aka ce kai ga iyakan naka, shi ga iyakan nashi. In gida ne aka raba, to shi ke raba maganar shufa'a. Wato an raba kai da naka ƙofar, ga inda za ka shiga an fitar ma da ƙofar ka, shi ma ba ƙofarsa, za ka gidansa ne yanzu gidanka ne, illa iyaka kawai nan a dubi haƙƙin maƙotaka. Sai to tunda maƙocina ne ya kamata in fara gaya masa, wataƙila ya saya ya ƙara da gidansa. Amma ba wannan ne shufa'a. Abin da yake ba a raba ba, ba a fitar da iyakoki ba, shi ne fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala shufa'a. Idan aka samu an fitar da iyaka, an fitar da hanyoyi, to babu maganar shufa'a. Kuma kai ga inda aka shiga, shi ga inda zai shiga, to babu maganar shufa'a. Kuma a nan sai dai kuma mutunci na maƙotaka. Mutumin da yake haya a gida, shi ma sai a ce masa a mutunta shi, a fara tallata masa. Amma ba wai haƙƙi ba ne da za a yi cinikin ya, shi ya kai kotu a rushe cinikin. Ita shufa'a haƙƙi ne naka, inda za a yi ba a tsada da saninka ba, alƙali ya ji labari, to zai iya sawa a rushe cinikin, kai ya kamata ka saya. Wannan shi ne da dai. Amma kaman mai haya, wanda dan an sayar, shi ya kamata a fara sayawa, wataƙila ya yi kuɗin da zai saya, ko wataƙila ya daɗe ma yana tuntuɓa, ko maƙoci da kangon da yake jikin gidansa, ko shi ya kamata a tuntuɓa. To amma da za a samu wasu wanda su yi rashin mutunci, zai su sayar ba tare da sun gaya masa ba. Kwanan ba cewa cinikin ya ɓaci ko alƙali ya shigo ya lalata cinikin, a'a, tunda kowa da hanyar shigarsa, ba hanyar ba ta haɗa su ba. Wane ne sallami ya matsayi da rubuce-rubucensa? Sannan wane ne mutawalli sha'rawi yaya da bayani a kan tafsirinsa da littafinsa? Sallami yana nan da ranta, ba kuma daɗaɗɗe ba ne da yi, za mu ce ya girbe mu, haka ne nake gani a fuska kamar ya girbe ni. Ba zan sani ba, amma dai haka nake fahimta. Don
gemunsa da ya yi fari ni kuma kaga da saura to saboda haka ina ga amma dai shi ba jami'a ko islamiyya yayi nan ya zama kulletul qur'an a bisa ma yadda nake so marigayi shi da aka yana gaba da shi ma a kulliya to bayan ya zama anan ya je sudan yayi master da PhD din sa shine da yake rubuce akan abin da ya shafi tarihi amma farko kulletul qur'an kuma yana cikin wanda Gaddafi ya kama ya daddaure saboda harkar siyasa suna magana akan wani abu da ya shafi shugabancin sa daya cikin wanda aka daure daga ba aka saki shi amma dai yanzu na ga ba a rigima da shi littafansa ba laifi yawanci yakan yi amfani da littattafai da aka rubuta musamman takhasusat da aka yi a cikin harkar tarihi yakan kwakwaso ya harhaɗa galibi haɗe-haɗe ne na wasu littattafai amma dai littattafan suna da amfani ba laifi zai faɗo maka da nesa kusa mutawalli sha'arawi Allah ji kansa da rahama ya rasu yana ɗaya daga cikin manyan malamai masu wa'azi da karantarwa a Masar ya shahara da takashshufi wato irin gudun duniyar nan haka dan ya riƙe ministry ta minister Awqaf wato waƙafi abin da ya shafi waƙafi a Masar ya taɓa riƙe wannan ministry ɗin amma yadda ya shiga haka ya fita suka ce da kala waziran wa kharaja faqiran aqida ta ash'ari ne ba wai aqida ce da ta kubuta daga tawili ba yana da tawili irin na ash'ira a tafsirin sa yana dogaro da tafsirin mustafa abin nan mafatihul ghaib na razi sosai sannan kuma da nashi ijtihadat din sannan abin da zaka sani shi wannan tafsiri da kaga shi khawatir haula qur'an ba wai zama ya rubuta shi ba rubutun sa bari yawanci da tafsirin ba rubuta shi ba darussa ne kamar irin wannan da muke bayarwa to akwai lokacin da yan kasuwa suke dauka su je su kafe su je su buga tun yana dare ma ya taba yin Allah isa akan wasu saboda ba ta cewa maimakon an rubuta aka kawo masa ya gani akwai abin da zai fada da baki daga baya ya ga rubutun ya kamata a gyara to amma sai a je a buga a haka shi yasa wasu abubuwan da suke ta fitowa a caccaku tun yana dare ma yana ta kokawa da wannan to amma su waɗannan kawai kuɗi suke so ba ilimi suke so su yaɗa nagartacce ba ba wasu da aka ji daɗi kowa mai daɗi wasu za su nemi kuɗi ne da kai kawai to sun yi ta yi masa wannan hatta shi kan tafsirin ai bayan shi ne don aka harhaɗa a kasir kasir ne aka haɗa aka fito da shi amma tun a lokacinsa in ka duba akwai maƙalar na wani da ake kira Mahmudu Qanahi da Masar da yaro ya yi rubutu a kan sha'arar wutsin da irin wannan abubuwan da aka yi ta yi masa wannan kuma yake cewa menene tafsirin wannan aya wa man sha'a takhadha ila rabbi sabila domin wani ya kafa hujja da ita cewa dan adam yana da damar yayi ya kirkiri wato yayi kyakkyawar niyya idan ya kyautata niyya ga abu sai zai iya zama ibada to kaga wanda zai wannan maganar bai kamata ma har ka bata lokaci a kansa ba cewa da ka kyauta ta niyya sai abu ya zama ibada a karatun mu na baya ai kun mun wannan magana ko bincin da muka kawo irin misalin su Abu Isra'ila da ya tsaya da yake ba zai shiga rana ba ba zai shiga inuwa ba ba zai zauna ba zai kowa magana ba zai ta azumi yana da ibada annabi ya hana shi bai kyauta ta niyya ba sai ta da niyya ba yadda ba zai kyakkyawar niyya ita kadai ba za ta gyara abu ba kam min nuridu lil khair lam yusibhu yawa zaka nufi alkhairi amma baka dace da shi ba ayar ba haka take nufi ba tana nufin ittakhadha ila rabbi sabila ubangiji bai rinka sabil din ba wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u kul hadhihi sabili adu ila ala bas to haka hanyar manzo Allah ita ce sabil din ba wai kai lafi kirkirta ka ba to wani abin sai ga kamar ko muna samun baki ne a karatun namu amma wani abin ko kai ta kamata a ce ka dige shi ka wuce amma kuma sai a kashi cikin tagogi kamar yanzu wanda ina da ayi dai kana zuwa karatu ko min da kidancin ka za ka amsa wannan tambayar menene ingancin hadisin da aka ce wai sai ka ruje shi dani aka ce kuma wai wai karan ashabul kafi ba zai zama turbaya ba a ranar alkiyama yadda kace aka ce aka yi aka ce ba gaskiya bane wani ya ce hadisin laukana ba ni nabiyun laukana umar shi wannan a zahiri kamar yana nuna fifikon sayyidina umar a kan sayyidina abubakar sai abin yake wato kowane sahabi yakan keɓanta da wata falala ka ji an yabe shi an nuna yana da wata falala ta shi ta musamman wannan ba shi kin nuna sauran domin ana duba mutumin tattaruwar falalolin shi an fi ganin shi a nan a wannan abin da aka faɗa amma ba ya yana nuna cewa kuma ya fi sauran ba ne gaba ɗaya za ka ga wani sahabin an nuna ana ansar addu'a sai in yayi sauran sahabin ba a nuna haka ba kowane sahabi za ka ji an faɗi kasa'is ɗinsa kamar sayyidina Usman a ce tastahi minul mala'ika mala'iku su kan suna jin kunyarsa wannan ba shi ke nuna cewa ya kusa wato mala'iku sun fi girma shi kamar sauran idan ya ka kowane ne banta da wani abu da yake banta da shi sai a ambace shi da wannan amma da ƙarshe sai a tara a ga falalar wata yawa kuma wane ne annabi ya fi gabatarwa dan yana cewa ya akwai muwafaqat Umar amma bai ji muwafaqat Abu Bakar ba amma da zaka bi sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga cewa duk wani abu in ya tashi shawara sai ya fara ta Abu Bakar wani shine ibn Taymiyyah yake faɗa shi kaga wannan duk da baka girman da yake da shi akan abu manzon Allah ya darna Umar sai ya fara ta shi sannan ya abin nan daga ƙarshe ma da zai yi hijira ga sai da Abu Bakar yaje anan duk aka matsari sai da Umar shi da bayan hijira amma su biyu din nan shi ne wanda ubangiji ya fito kararai ce sahibu wanda wannan kuma da falalar sa ba karama ba ce lizin ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsare ta kowa ba ka dole a fifita shi akan sauran ina ga waɗannan tabbayoyin su kisa Allah madaukakin sarki ya mana dace sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam.